الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دفقين سركي يا داود مدرس منا تفسيري wanda insha Allah za mu tashi kan aya ta 250 daidai a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki datar da mu Allah ta'ala yace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walam برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
تلك بدأ بياني دا الله سبحانه وتعالى يي game da yakin da banu Isra'ila suka yi tare da Jalut a ƙarƙashin jagorancin Talut wanda Allah ta'ala ya ayyana shi a matsayin shugaba ta hanyar annabinsu na wannan lokacin da aka ce shine Hizqiyel Allah ta'ala ya ce wannan ma barazu ne Jalut lokacin da suka fita domin su tunkari Jalut wanda an ce wani babban kafiri ne mai tsananin kafirci da girman halitta da ainihin kwarjini sosai to amma mu'minai imaninsu yana lamunce musu tunkarar kowace irin barazana kuma da izinin Allah suka ga sun yi nasara lokacin da suka fito domin tunkarar Jalut da Junudi da sojojinsa masu yawa ai gashi su ɗan kaɗan ne 310 sannan gashi suna tunkarar dubin dubatar kafirai masu tsananin faɗa da makamai zaharu likitalihim wa tasafu yayin da suka bayyana don su yaƙe su suka ja daga suka yi nan tsaya sahu guda qalu sai suka ainihin suka ce suna masu neman taimakon Allah madaukakin sarki suna addu'a rabbana afrigh alaina sabran ya ubangijinmu muna roƙonka ka farara mana hakuri wato ka ba mu hakuri mai yawa afrigh alaina sabran ka farara mana hakuri mai yawa ka ba mu hakuri mai yawa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da digadigan bitaku yace qulubina ala jihad ka karfafa zukatanmu akan jihadin akwai abin tsoro matuka tunkarar wato irin wannan rundena mai yawa sosai da shiri da tanadi da mutane yan kadan sai dai mu'jiza kawai irin ta imani. Maryam da sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Badar suka tinkari mutum kusan dubu, alhali suna 300 da ƴan kadan, kamar dai mutanen Talut wanda suka ketara din. Kuma dai saboda imani da Allah da dogaro da Allah da sika amincewa da taimakon Allah suka tinkare su, kuma Allah ya ba su nasara. Wani sunna alal qaumil kafiri, kuma muna roƙonka ka taimake mu akan mutane kafirai. To ƙarfin imani da dogaro da Allah tare da neman taimakonsa da addu'o'i masu inganci shine babban abin da ke taimakon masu imani har kullum. Domin har kullum galibi kafiran su kakan samu sun fi musulman, sun fi muminan yawa, amma ba su da makamai irin na muminai. Na nufin makami na imani da yaƙini da tawakkali da kuma haƙuri da kuma kyakkyawan fata na sakamako nagari, sakamakon shahada. Shi kafiri yana faɗa domin kare wani shirme na ta'assubanci ko addinin ɓata ko al'adar iyaye da kakanni. Amma shi mumini yana jihadi, yana faɗa domin kare addinin Allah, domin kare imani, kuma yana mai ƙudurtar cewa in ma ya rasa kansa, ya rasa ransa, to shahada yayi, kuma sakamakon da ke gurin Allah ya fi masa abin da ke nan a duniya. To wannan ke ƙarfafa gwiwar masu imani. To da wannan suka tinkare su, kuma ka Allah ta'ala yi sunnar tasa ta taimakon waɗanda ainihin suke da imani kuma suka dogara da shi. Allah sai ya taimake su, fa hazamuhum biiznillah, sai suka fatattake su da izinin Allah. Kasaruhum, suka karya su, suka watsa randanarsu biiznillah, da izinin Allah, da nufin Allah. Dama kamar da suka je kaman fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, to Allah ya yi izini din, jama'ar ƴar kaɗan din ta fatattaki jama'a mai yawa. Waqatala Dawud Jaluta, Dawudu ya kashe Jalut. Dawud alayhi salam sai kashe Jalut a lokacin ba a nada shi annabi ba. Annabiyul mashhur Ibnu Aisha ala wazni Kisra. Dawud dan Aisha, kaman in zaka ce Kisra to haka nan Aisha din sunan babansa. Wa kana fi askari Talut, yana cikin tawagar ko rundunar Talut. A wasu tafsiran ma an ce matashi ne mai shekaru ƙasa da 20, wallahu alam. To ya kashe Jalut, kana jabbaran aziman kabiran jismi jiddan, wani gawtaccen wato kafiri ne mai tsauri, mai girman jiki matuƙa, ana tsoronsa. Amma jarumtaka ta imani, jarumtaka irin ta wanda zai zama annabi, to sai ya tinkare shi, kuma Allah ya ba shi iko ya kashe shi. Wa atahu Allahu al-mulk, kuma Allah madaukin sarki sai ya baiwa shi Dawud din sarauta ala bani Isra'ila, ya zama sarki akan bani Isra'ila. Wal hikmata, kuma ya bashi annabta bada mutu Shamuil wa Talut. Bayan mutuwar Shamuil da Talut, sai Allah ya tara masa annabta da mulki. Wa lam yajtami'a li adin qablahu, mulki da annabta ba su taɓa haɗuwa ga wani ba, a ce annabi ne shi a lokaci guda kuma sarki ne. To abin wannan ya fara ne kan annabi Dawud alayhi salam. Wa bi ijtima'ihi ma fi Dawud wa ba'dahu ibnihi Sulaiman ijtama'at kalimatu bani Isra'il, da Allah ya haɗa annabta da mulki a hannun Dawud alayhi salam, bayan ya rasu kuma wato ɗansa Sulaiman ya gaje shi, kamar da Allah ya tabbatar da wannan. To da wannan ya faru, sai kalmar banu Isra'ila ta kuma haɗu, ma'ana suka samu haɗin kai, suka samu ci gaba, suka samu zaman lafiya. Wa kana ahduhuma huwa al-ahdu az-zahabi li bani Isra'ila fi tarikiha, to sai zama zamanin jagorancin annabi Dawud da annabi Sulaiman, wa'anda annabawa ne kuma sarakuna, to shine zamani mafi inganci, zamani mafi ɗaukaka, mafi cika ga Banu Isra'ila a tarihinsu. Kasadar al-awwali fil Islam, kamar tsar farko a musulunci, lokacin sahabbai, lokacin halifofi, daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin halifofi da waɗanda suka biyo su da kyautatawa, a lokacin da musulunci yayi tashi yake ganiyar sa, yake da farginsa da izzarsa, musulmai suka zama su ke da ɗaukaka a komai. Allazi ja'ala imamata shu'uni dunyawiyya tabi'atan li imamati salah, wanda a wannan zamanin aka sanya wato limanci ko jagoranci na al'amuran duniya yana biyo jagoranci ko limanci na sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wafati bai ayyana cewa wani ya gaje ni ba, sai dai yayi ishara cikin nasoshi da dama zuwa ga Abubakar. To ɗaya daga abubuwan da sahabbai suka duba, kamar da Ibn Battah rahimahullah ya rawaito, shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a je a ce wa Abubakar yayi limanci a madadinsa kafin yayi wafati. Suka ce to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi, ya nada shi ya jagoranci sallar mu, wato kololuwar aikin addinin mu, to mun yarda da shi ya jagorance al'amuran mu na duniya na mulki. To duk mulkin da ya zamanto imani da addini da shari'a da tsoron Allah ne suke jagorantar sa, to zai kula da addinin kuma ya kula da duniya. Amma da zarar an raba waɗannan abubuwan ya zama mulki daban, inda ya dosa daban, sannan addini kuma da shari'a daban, to ba yadda za a yi a samu cikar al'amura. Duk ƙoƙarin mutanen da tunaninsu na yin daidai, to sai sun yi ba daidai ba, domin Allah ta'ala bai raba su ba. Al-Qur'ani mai girma, suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, karantarwa addini ta rungumi duniyar mutane ne da addinin su baki ɗaya. Wa'allamahu, kuma Allah ta'ala sai ya sanar da shi Annabi Dawud, da shi Dawud mimma ya sha'u, daga abin da ya so ya sanar da shi. Kasana'atid duru, kamar Allah ta'ala ya sanar da shi hikima da dabarar saƙa rigunan silke, rigunan yaƙi, rigunan da ake saƙa su da ainihin ƙarfe. Rigunan ƙarfe ne, amma kuma da hikima a yi su sarƙa-sarƙa haka, a saka domin a kare kai daga harbi ko tuka ko sar. To Allah ya sanar da shi wannan. Wa allamna sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fala antum shakirun, mun sanar da shi ya kera sana'anta rigunan silke domin su kare ku a lokacin yaƙi, ko za ku yi godiya ma Allah. Allah ta'ala ya lausasa ƙarfi a hannunsa. Wa alanna lahul hadid, to daga wannan sai zama yadda mai saƙa ko maɗinki ke sarrafa auduga ko ya sarrafa zare, to haka nan yake sarrafa ƙarfe. Wa man tiqa tsayr, kuma Allah ya sanar da shi abin zancen tsuntsaye, da dai sauran abubuwan da Allah ta'ala ya sanar da shi. To kaga da wannan ne aka kassara waɗannan kafirai maguzawa, addinin musulunci ya ɗaukaka, Banu Isra'ila suka samu ɗaukaka da suka haɗa riƙon addini da kuma mulki a bisa tsarin addini. To duk sanda aka yi riƙo, aka riƙe addini, aka riƙe mulki kuma da tsarin addini, to za a yi nasara. Wannan alƙawari ne na Allah har yau har gobe. Summa aqaba ala al-qissa wa ma tawat alayhi, sannan Allah ya bi da ƙarin bayani akan qissar da abin da ta kunsa. Yace walawla daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, ba dan tunkuɗewar Allah sharrin wa'ansu mutane da ƙoƙarin wa'ansu mutane ba. Yayin da wa'ansu suka ainihin shimfiɗa zalunci da kafirci da barna a ban ƙasa, sai Allah ta'ala ya kawo waɗansu masu imani, musulmai, masu sadaukarwa, masu san Allah, masu san adalci, sai su tinkari waɗancansu don ƙwafe su su hana su. Ai laula daf'ullahi bil mu'minina wal abrar anil kuffari wal fujjar, ba dan Allah ta'ala yana tunkuɗewa ta hanyar mu'minai da mutane managarta ba, yana tunkuɗe sharrin kafirai da fajirai a barin sauran jama'a ba. Bada Allah yana hore mutanen kirki mu'minai su tsaya su yi gubarmaya su tunkuɗe sharrin kafirai da fajirai ba. Wato bada Allah ta'ala yake magance sharrin masharrantan da ainihin nagartar masu nagarta da ƙoƙarinsu ba, to da me zai faru? La fasadatil ard, to da duniya ta ɓaci, ƙasa sai ta ɓaci, bi galabatil mushrikina, sai kafirai su yi galaba. Ga shi dama su suke da yawa, to amma da yake Allah cikin ladabinsa ya sanya wa mu'minai imani da masu imanin, Allah ya musu wani kwarjini na musamman. Matuƙar dai sun yi aiki da imani, sun motsa motsin da ya kamata, to sai ɗan kaɗan ɗinsu sai su yi tasiri mai yawa a kan ɗimbin kafirai, to sai ya zama kwarjinin nasu ya sa sun haƙura, sun ainihin saduda, aƙalla sun daina cutarwa, an kubuta daga cutarwarsu, kuma ba a hana dukkan mai son riƙo da addinin Allah ya riƙe addinin. Abinda hikima daga cikin hikimomin jihadi ma shi ne a yi a sama wa waɗanda suka shiga addinin zaman lafiya su ɗabbaka addininsu, sannan wanda ma ke niyyar shiga addinin ya shiga addinin ba tare da tsangwama ko hana shi ba. Wanda kuma bai zaɓi wannan ba, in ya haƙura ma'ana ba zai cutar da musulmai ba, shi kenan ya ta zama haka, Ubangiji yana jiransa ya koma ga Allah sai karɓi sakamako. Amma dai dole ne a danƙwafe sharrin masharranta har mutanen kirki su samu damar rayuwarsu ta kirki ta gudana. In ba don wannan ba da kafirai sun yi galaba an kashe musulmai, wata faribil masajid da an rusa masallatai, to amma Allah ta'ala ya sanya wani. Yanzu haka manufar wa'insu daga cikin kafirai a koda yaushe kuma a ko'ina shi ne su tada hargitsi, su tada fitina da bore da ainihin abubuwa na ainihin wato tashi-tashin hankula. Akwai masu wannan tunanin, to amma kullum tunanin cewa kuma cikin bayin Allah masu imani akwai waɗanda ba za su lamunci hakan ba, ba za su bari a yi hakan ba, to saboda haka dole su kiyaye. To kaga shar'anta jihadi da kuma farlantawa bayin Allah, kare addinin Allah, to wannan shi ne ya ba da dama a zauna lafiya. Shi yasa kake gani a waɗannan zamanin da aka raunana kula da addini da tsaro irin na addini da haddoji da dokoki irin na addini, addinin musulunci, to ɓarna take ƙara yawa, ko ba haka ba? Yau inda ana hukunta ‘yan ta’adda da hukunci irin na Alƙur'ani da Sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallam, da dole sai sun rabu. Inda ana jihadi irin na musulunci a bisa tsarinsa, to da kwarjini da izar mutane sai ta ƙaru izar musulmi, to haka nan sauran sassa duka. Walakin Allah sai dai Allah zo fallin alal alamin, ma'abucin farla ne akan talikai. Wato amma Allah maɗaukakin sarki ma'abucin farla ne akan talikai, bai bari masu rinjaye ɗin mafiya yawa daga mutane, wato wanda su ne kafirai, bai bari ɓarnassun ta takura waɗanda suke ƙoƙarin kyautatawa ba. Fadafa'a ba'dahum bi ba'din, sai Allah ta'ala ya tunkuɗe ɓarnar waɗansu da ainihin waɗansu, sai Allah ya magance ɓarnar maɓarnata, wato da za su iya aukarwa da ainihin gyara ko kuma ainihin jihadin waɗansu waɗanda suke ƙoƙarin gyarawa. Rawa Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wanda ke mai taliki yana cewa yana tsammanin ba Ahmad ibn Hanbal ba ne, Ahmad ibn al-Mughira ne, malami al-Imam al-Tabari shi ya rawaito daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya daɗa su, ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, ya faɗa inna Allah la yarfa'u bil muslimi salihi an mi'ati ahli baitin min jiranihi bala, Allah yana tunkuɗe musiba wato a barin ta dalilin wani mutum musulmi ɗaya, mutumin kirki mutum ɗaya, wato yana tunkuɗe musiba a barin gidaje ɗari albarkacinsa. Sannan ya karanta walaula dafu'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard, bada Allah ta'ala yake kare sharrin muta wa'ansu mutane da nagartar wa'ansu mutane ba to da kasa ta baci lakin la zufanin alal alamin amma Allah ma'abuncin farala ne akan talikai saboda haka bai bari masharranta sun yi galaba akan masu alkhairi ba yani anna daf al fasadi bi hadha tariq abinda da yake nufi shine cewa tun kude barnar mabarnata ta wannan hanya a samu masu kare anin alkhairi da tabbatar da shi sun tun kude fasadi masu fasadi ina amun wa ifdal ni'imtarwa ce kuma farala ce amma nasa kullahum wanda wannan din kuma ke game mutane duka idan alkhairin ya wanzu sakamakon wato tsayawar mutanen kirki to ai har waɗanda ba musulmai ba har marasa imani suna amfana ko ba haka ba tarihi ya tabbatar da cewa akwai lokacin da ahlu zimma kafiran amana suke cewa wallahi zaman su karkashin daular musulmai yafi musu dadi yafi musu kwanciyar hankali yafi musu ci gaba fiye da lokacin da suke zaune karkashin ainihin wato masu mulkin su manya-manya sarakuna da daulolin su saboda lokacin zalunta su ake ta yi su sarakuna na jahiliya ko sarakuna na kafirci da zalunci kokarin gina mulkin su da ainihin kafafar su da wato bunƙasar masarautun su kawai da jin daɗin su da iyalansu da makamantan wannan shine babban abin da yake damun su akan wannan suke takura mabiyansu da yawan haraji da duk wanda ya fada hannunsu saboda wani laifi tara da abubuwa dai da suke yi da yawa da gallazawa amma jagoranci na musulmai idan ahlu zimma ne matakar sun kiyaye dokokin zaman ƙasa ta musulunci matakar suna biyan jizya ko kuma suna biyan haraj yadda aka shar'anta aka sharadi da su kuma ba abu ne mai tsanani ba ko ba a dora wa mara iko to duk shekara in mutum ya biya sau daya kamar jizya din kenan shikenan ya zauna lafiya ko wani musulmi ne ya cutar da shi ya karbi sama da abin da yake lazuntarsa ko da da sunan jizya din dole sai an dauka an karba an mayar masa ba wani musulmi dama ba ko mai mulki ko mara mulki ya cutar da wanda ba musulmi ba iyakar abin da shari'a ta dora aka yi yarjejeniya bakinsa ake tsayawa wannan lokacin sai ya zama sun ga adalci zahiri sun ga kyautatawa an zauna lafiya to kaga a samu mutane masu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki masu hana fasadi alkhairi ne ga kowa da waɗannan ne Allah ta'ala ke tunkuɗe barnar mabarnata sauran bayi su zauna lafiya a daina fasikanci da zai gurɓata yanayin rayuwa a daina ta'addanci da zai hana kwanciyar hankali duka wannan mutanen kirkin ne kokarin su ke magance wannan Allah ta'ala ya samu a bangaren bayinsa masu tsayawa domin tunkuɗe barna da kuma tabbatar da alkhairi akwai hadisi da ke cewa minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lil sharr cikin mutane akwai waɗanda suke mabodai ne na alkhairi ko masu rufe sharri daga cikin su kuma akwai mafatihu lil sharri maghaliqu lil khair waɗanda suke rufe kafofin alkhairi su bude kafofin sharri to haka dai duniyar ake ta jani in jaka to amma da ladafin Allah sai ka tarar su mutanen kirkin su ne kaɗan amma kuma su suka fi tasiri jama'a ce ƙyar kaɗan ta yi tasiri a kan duk duniya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba lokacin da Allah ta'ala ya bayyana kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ai mutane in kaɗan ne har shekara uku da wani abu musulmai ba su wuce mutum 40 ba aka bayyana kira har zuwa lokacin da aka yi hijira akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a kirga masa waɗanda suka musulunta aka kirga masa yana madina kimanin mutum 1,500 to amma a hakan ka duba yawan fadin duniya to amma aka zo aka yi yakin badar aka yi uhud aka yi wani zuwa shekaru yan kaɗan sai ga addinin ya kafu duniya ta ni'imtu da shi waɗanda ma ba su musulunta ba alkhairin ya kai musu waɗansu masharantan kuma sai dai su yi ta kafa suna jin haushi ba abin da suka iya misali Yahudawa to Allah ka dace da mu dai saboda haka shi musulunci ni'ima ce baki daya shi yasa malamai suke cewa fadin Allah ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aikoka ba face ka zama rahama ga talikai wannan haka yake aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfanar da mutane har waɗanda ba musulmai ba dangane da rayuwarsu ta duniya wanda bai musulunta ba to zai dai rayuwa mai kyau kafin ya mutu din fiye da irin rayuwar da yake yi inda akan jahiliya da gargajiyarsa yake wanda kuma ya musulunta to wannan ya samu dukkanin alkhairi Allah ya ba mu sabata tilka ayatullah waɗannan abubuwan da aka ambata ayal maskuratu min al-ahkam hukunce-hukuncen da Allah ya ambata su a baya ayatullahi natluha alaik ayoyin Allah ne da muke karanta maka su muke karanta su akan ka ya Muhammad bil haqqi waɗanda suke kunshe da gaskiya bil jiddi la bil hazm wato ayoyi ne na gaske babu wasa cikin su ko kadan babu sabani babu wasa a ciki wa innaka lamina al-mursalin kuma lalle kana cikin manzanni lalle lalle kana cikin manzanni raddi li qawlil kuffari lahu lasta mursala raddi ne da wato akan abinda kafirai suke cewa lasta mursala wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa wai kai ba manzo bane kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kace Allah ya isa mai shaida tsakani na da ku yawa cewa ni annabi ne ni manzo ne haka nan waɗanda suke da sanin littafi a Taurat da Injila su ma suna da tabbacin cewa ni manzo ne daga Allah don sun karanta a littattafansu an yi bisharar zuwa na a matsayin manzo ko da kuwa ba su yi imani ba wannan haka yake shi yasa da yawa daga cikinsu abin mamaki sai sukan ce wa mutanensu su yi imani ko su tabbata akan imani ko an tambaye su sai su faɗa duk da akwai masu asibancin da suke cewa ko an tambaye su kada a shiga addini amma akwai waɗanda da dama suke ce ma ‘ya’yansu ko ‘yan uwansu in sun musulunta ku riƙe addini addini na gaskiya ne amma saboda su wata maslahar ba za su ta duniya ba su shiga ba sai Allah ta'ala ke tambaya su atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun da yawa haka ai misali akwai wani saurayi da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yayin rashin lafiya yazo kafin ya rasu dab da rasuwarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaje gaishe shi to sai ya umarce shi da yace la ilaha illallah sai ya kalli babansa kamar yana neman shawara sai babansa ya ce masa kai biyayya ga baban Qasim sai faɗi kalmar la ilaha illallah kaga irin wannan ya tabbatar da musulmin gaskiya ne har ya ba ɗansa shawara ya musulunta har manzo Allah ya ce alhamdulillahi allazi anqazahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya kwace shi daga ainihin wuta da ya musulunta kafin ya mutu na'am to Allah ta'ala sai ya ce na'am
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
تلك الرسل وأنت منزني وأنت ننك منزني وتو الله تعالى نعرفه منزني ده يا أيكوسو kuma ya ambace su ko ya ambaci waɗansunsu a cikin littafin sa Allah ta'ala ya ambata manzanni nawa a cikin al-Qur'ani 25 yawa 25 Allah ta'ala ya ce tilkar rusul waɗannan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashen su akan sashi bi taksisihi bi mankabatin laysa li ghairi zaka samu wani an bashi abinda ba a ba wani ba kamar da shi ma wani kuma an bashi ba abinda ba a baiwa wancan ba kowa da ta inda aka yi masa baiwa da ta bambanta da ta ɗan uwansa minhum man kallama Allah cikinsu akwai wanda Allah ya magana da shi kamar Musa kamar annabi Musa alaihi salam da shi ma kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa min wara'i hijab a bayan ƙasa a nan duniya kamar yadda ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wara'i hijab a sama lailatul mi'raj to amma babu banda su babu wanda Allah ta'ala ya yi magana da shi min wara'i hijab kamar haka saura duka sai dai ta hanyar wahayi wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ya ɗaukaka sashen su wato wani daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka shi akan sauran dukkan su darajatin da darajoji masu yawa alagari akan sauran annabawan da ba manzanni da ba shi ba Allah ta'ala ya bashi waɗansu darajoji wato matakai na ɗaukaka sama da sauran bi umumin da'awa Allah ya sanya kiransa na duk duniya ne kuma na duk zamani wato duk duniya daga lokacin da aka aiko shi duk duniya shine manzanta kuma duk zamani daga lokacin har ƙarshen duniya wa khatmin nubuwa da ƙare annabta da shi an cika ta annabta daga shi babu wani annabi shi yasa malamai suka ce duk wanda ya da'awar annabta ko ya gaskata mai da'awar annabta a bayansa to kafiri ne mulhidi babu jayayya akan wannan wa tafdilu ummatihi ala sa'iril umam da fifita al'umma su akan sauran al'ummomi duka wal mu'jizatil mutakathira da mu'jizozi masu yawan gaske da Allah ya bashi abubuwan da suka gagara za su ci akwai kwaya wal khasa'isil adida da kuma keɓance-keɓance masu yawa misali hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari dake cewa wa'itu khamsan lam yudahunna ahadun qabli na an bani abubuwa guda biyar da ba a taɓa ba wani annabi irin su ba kafin ni nusirtu bin robi masirata sharin an taimake ni da razana abokan gaba tun tafiyar wata guda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tunkari waɗansu maƙiya to wata guda tsakaninsa da su za su dinga samun ainihin karata da tsorata da ainihin fargaba kaga wannan zai karya musu ma'anawiyatin su kwarin su yana ta raguwa waje lani al'amru masjidan wa tahuran sannan aka sanya mini kasa ta zama wurin sallah kuma abin yin tsarki fa yuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli ko duk wani mutum daga al'ummata in sallah ta riske shi akwai ina sai ya sallah dan ba ya ce babu masallaci ba ba ce sai masallaci kaza sai gurin da aka keɓe ba kamar da yake a wadansu al'ummomi a waɗansu al'ummomi ba za ka yi sallah a gonarka ba ko kan hanya can ko kuma a wata fadama in kana kiwo ba a dole sai ka dawo gurin da aka tsara cewa sai a nan ne sallah take inganta amma a nan wani al'umma sai aka ce inda duk sallah ta kama sai ka yi sannan in babu ruwa domin wanka ko alwala sai ka yi ta imama to kaga kenan babu wannan tawayar ta ce baka samu damar bautar Allah ba to Allah ya ɗauke wannan al'umma sai dai in baka da niyya wa uhillat liyal ghanaim kuma ahalata min ganimomi yace ni da al'ummata al'ummomin da wa'inda aka shar'anta musu jihadi in sun samu galaba akan maƙiya komai kimar dukiyar da suka samu to sai dai su tara ta in jihadin nasu yayi kyau Allah sai ya sauko da wuta ta kona shikenan an karba in kuma jihadin ya zama akwai aibi to sai a ban musu shi to sun san aikin su bai kyau ba o da ta shafa'a kuma an bani babban ceto fara ceton bayin Allah akwai nau'in ceto da yawa da sauran bayin Allah da Allah ya yarje musu za su yi amma dai shafa'atu al-maqamil mahmud to wannan kam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai yi ceton bayin Allah a fara yi musu hisabi kuma a sa rukuni mafi muhimmanci a cikin tsira, Allah ka samu a ciki. Wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassatan wa isla an-nas am, yace da tan kowane annabi akan tura shi ne zuwa ga mutanen sa musamman, wa ila adin huda, to haka nan sauran annabawa kowa yana da mutanen sa, amma ni sai aka tura ni zuwa ga mutane duka, mutanen duniya ga baki daya. To banda wannan akwai kebance da dama da Allah ya bashi, kamar da malamai suka yi bayani. Al-Imam Suyuti ya littafi guda da ya bayyana waɗannan abubuwa da dalilan su. Allah ta'ala ya fifita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan. Allah ta'ala ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, kuma mun baiwa Isa dan Maryamu hujjoji, mu'jizozi, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kuma mun karfafe shi da ran sarki shine mala'ika Jibril. Ka duba yanda Allah in ya soke ya ɗaukaka bawan daga cikin mutane, a ce mutum ɗan adam kamar annabi Isa ko wani annabi cikin annabawa, Allah ya hore ya umarci mala'ika Jibrilu wanda shi ne jagoran mala'iku ya zama ainihin abokin tafiya, ya zama mai ainihin aiki tare da wani bawa, ya kaga matsayin ya kai matsayi Jibril, wato mala'ika Jibril. Kana yasiru ma'ahu haisu sara, yana tafiya tare da shi, yana raka shi inda dubi yake domin ya taimake shi ya daidaita shi. Walau sha Allahu, da Allah ya so hadan nasa jami'an, ko hudan nasa jami'an, wato shiriyar mutane duka, da Allah ya so mutane duka su shiriya, ai da ba za ta gagara ba. Maktatala lazina min badi, to da jama'a ko al'ummomin da suke a bayan annabawan, bayan manzannin, da ba su yi fada a junansu ba, wato al'ummomin da ba su yi saɓani da ya jawo har su yi fada a tsakaninsu ba. In ba da ma ja'ahumul bayyinatu, bayan hujjoji sun zo musu da ba su yi fada ba duk tilafin saboda saɓani, to da Allah ya so dukansu sai su riƙe gaskiyar, son zuciya ba zai jawo ɗansu daga cikinsu ba, su rabu da gaskiya har su zo suna tsangwamar ɗaya gefen har ma a zo ana fada ba. Wata dalili ba adihin ba'dan da bata taso a ce sashensu ya ce sashe batattu ba ne ba, to walakin ikhtalafu, to amma dai abinda ya faru shine sun yi saɓanin, to saɓanin da suka yi ba wai sun fi ƙarfin Allah ba ne ba, ko kuma ba su yi hakan ba ba tare da nufin Allah ba. Alima shi a ce zalika, don Allah ta'ala shi ya so haka, wala yazaluna mukhtalifin walizalika khalaqahum, wato Allah ta'ala cikin hikimarsa da ƙaddararsa da iradarsa da ba za mu iya sani ba ya ƙaddara haka. Fa minhum man amana, saboda haka cikinsu akwai wanda ya ɗore akan tafarki na imani, sabata ala imanihi, ya ɗore ya tabbata akan imani na asali bai canza ba, Allah ka tabbata da mu akan wannan. Fa minhum man kafara, cikinsu kuma akwai wanda suka kafirce, suka bauɗe, suka saki hanya, kam nasara ba da masih, kamar abin da ya faru ga nasara mabiya annabi Isa, bayan annabi Isa alayhi salam an ɗauke shi da makircin Yahudawa ba a shekara ɗari ba suna musulunci, sai aka canza musu aƙida, suka saki tauhidi, suka mai da shi ɗan Allah, ko su ce shi ne Allah, ko na ukun ainihin alloli uku, ta'ala Allah amma ya ƙulu na ƙuluwan kabira. Walau sha Allahu, da Allah ya so maktatalu, da ba su yi fada ba, da ba su yi saɓani ba, takidun ƙarfafawa ne, walakin Allah yaf'alu ma yurid, sai dai Allah yana aikata abin da ya so ne, min tawfiqi man sha'a, na datar da wanda ya so ya tabbatar da shi akan ainihin imani, wa khizlani man sha'a, da kuma taɓar da wanda ya so, wa zalikal iktilafu wal iktitalu bi iradatillahi wa mashi'atihi, wannan saɓanin, wannan fada da jayayya tsakanin juna, Allah ne ya nufi haka, kuma mashi'arsa ce, dan kamar da ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, da Allah ya so da mutanen da suke duniya duka sun yi imani kuma su dire akan imani, to amma Allah ta'ala cikin wata hikima ta sa da ba za mu sani ba, kuma ba a cewa Allah me yasa ka yi haka, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun, ba tambayar Allah a ce dan me kai kaza, Allah shi ya san hikimar da ta sa yi haka. Wajibi akan mu'mini shine sallama wa Allah, mutazilawa da qadariyya, waɗanda suka ke sallamawa ainihin nasoshin alqur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da kaddara sai suka fada cikin bata ta tuhumar ubangiji subhanahu wataala ko yin tsokaci akan mashi'ar Allah da kuma kaddararsa abinda ya jawo musu rabuwa da imani don yayin da mutum yazo yana cewa ai in Allah yayi kaza kuma yayi kaza to yayi ba daidai ba kaga an riga an yi wato an bata kenan to Allah ka shiryar da mu Allah ka tabbatar da mu akan sallamawa ainihin kaddararka da shari'arka duka shari'a da kaddara duka ga mu'mini abin a sallama ne abinda Allah ya kaddara to a yarda cewa lallai daidai ne ma'ana ubangiji yana da iko yana da dama ya hukunta abinda ya so yawa abinda ke akan bawa shine kawai ya roki Allah alkhairi dake cikin kaddara ya nemi tsari daga munan abu haka nan shari'a duk abinda Allah ya shar'anta gaskiya ne kuma daidai ne abinda ke akan bawa shine roƙon Allah tabbata akan aiki da wannan shari'a Allah ya tabbatar da mu Allah ta'ala ya yi
ya أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يقوم عشر إيماني أنفقوا مما رزقناكم وتير لدوك يركو وبعد دوك يركو وبعد لك أبنى مك أرزق تاكو دشي wato ku bada wani abu cikin dukiyarku da isti'dadan li muqabalati allazina yukhalifunakum wa yuqatilunakum dan ku yi tanadi dan tinkarar waɗanda suke sabani da ku suke yakar ku izu huwa sunnatullahi fil madi domin mu'minai su bada dukiyoyinsu su sadaukar su yi tanadi domin tinkarar makiya shine tsarin da Allah ya yi wa al'ummomin da suka shuɗe wala tazalu mustamirratan bainal mu'minina wal kuffar kuma wannan ja'in ja'in faruwar yaki da fada tsakani ba zai bushe ba yana mai aukuwa tsakanin mu'mini da kafirai min ikhtilafin waqti talin za a samu sabani za a samu fadaci fadaci a tsakani ma duntum bil hayati dunya matakar kuna rayi a duniya kuma da Allah ya ce wala yazalu yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum an istata'u su kafirai ba za su gushe ba suna yakar ku har kullun har sai sun samu damar mai da ku baya a barin addinin ku ku koma ku kafirci to wanda ya kafirce amman ya tada minkum addini fa yamudu kafir fa ulaika bi da amanu fi dunya wal akhirah duk wanda ya rida kuma ya sake kafir suka galaba a kansa suka maishe shi zuwa ga kafirci to wannan ya mutu yana kafircin to wannan ayyukan da suka yi a baya kuma duk sun baci duniya da lahira sun tabe ulaika sabu narihum fiha khalidun ko annan yan wuta ne masu dawama to kaga tunda haka lamarin yake in ba ku tsaya kun ba da dukiyar ku da karfin ku ani kun himmatu kun kare addinin ku ba to za su mai da ku kafirci ko kuma su kaskantar da ku ku rayu kuna musulmai amma walakantattu saboda haka ku ba da dukiyar ku wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum ila at-tahaluka ku ba da dukiyar ku saboda Allah kada ku jefa kanku zuwa ga halaka kafirai su yi galaba a kanku shine halaka to ku yi wannan min qabli an yata yawmul la bay'a fi kafin wata rana ta zo wace babu ciniki a cikin ta mana mutum ba zai ba da wani abu a kyale shi ba fida'un fansa mutum ba zai zo da dukiya ba a kaddara ma mutum zai zo da dukiyar wanda ba a ba za a zo da ita ba babu dukiya kowa zai tashi ne kamar da hadisi yace hufatan uratan ghullan babu takalmi a sawun mutum sannan babu riga ko zare a jikinsa kuma lokacin sama kaciya sama ta dawo haka zai yadda ya faɗo daga cikin uwarsa haka ƙasa za ta tofo da shi kaga babu maganan wata dukiya da zai zo da ita to ka kaddara ma da zai zo da dukiya ko mai yawanta ko za ta cika duniya da zinari dukiyar kuma da Allah ya faɗa cikin littafinsa Allah ba zai karbi wannan ba dan ya kyale shi daga azaba to kaga kenan imani e kare imani shine kawai abin da zai tsayar da mutum yau mala yan fa'malu wala banun laman atallahi bi qalbin salim wala khullatin kuma babu wani kawance ai sadaqatun tafo babu wani kawance da zai amfanar wala shafa'atun ko kuma wani ceto na ganin dama shi ma ba zai amfanar ba migari izini ba da iznin Allah ba wani ba zai sa bakinsa ya ce a kyalewa ne ba kawai dan ganin damarsa sai in Allah ya yarda da ceto wannan kuma Allah ba zai yarda a ce shi kafiri ba ko ba zai yarda wanda ba yarda ji ya ceto ba ceto ingantacce shine wanda za a yi shi bayan Allah ya yarda kuma ga wanda Allah ya yarda a cece shi ba kamar yadda kafirai suke ba su bauta wani Allah suna cewa wai za a cece su babu wannan in mutum bai zo da imani ba ba shi da mai ceto saboda haka ku ba da dukiyar ku ku kare addini kafin wannan ranar ta zo wal kafiruna hum zalimun wanda suka kafircewa Allah aw bima farida alaihim ko kuma suka kafircewa abinda aka farlanta musu ba su yi ba hum zalimun sune manyan azzalimai sune manyan azzalimai inna shirka la zulmun azim la shirka zalunci ne ba to zalunci irin na shirka shi ake nufi anan kamar da yace allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma su gauraya imanin nasu da zalunci wato zaluncin shirka ba to waɗannan su ke da aminci kuma su ne akan tafarki madaidaici to Allah ka tabbatar da mu akai na'am
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
نعم wannan ita ce ayatul kursi wacce hadisi ba ɗaya ba hadisai da yawa suka tabbatar da cewa ita ce aya mafi fadala a cikin alkur'ani mai girma kamar hadisin Ubay ibn Ka'ab da Imam Muslim ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wacce aya ce wato tafi fadala a cikin alkur'ani to shine yayi shiru ya ƙara tambayarsa sai yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki kirjinsa yana mai ankarar da shi yace barkanka da sani abul manzar to so aya ce wacce Allah ta'ala ya sanya farala a cikin ta da yawa wanda hadisai sun tabbata cewa tana zama kariya daga shaytanu ga wanda ya karanta ta kuma wanda yake lazimta karanta ta a bayan kowace sallah hadisi ya inganta cewa tana zama sabon shigarsa aljanna ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa shi yasa malami suke musahabbantar da karanta ta a bayan kowace sallah ta farilla ayar tana da bai sun kai 10 jumloli kowace jumla mai zaman kanta da ma'ana cikakkiya guda 10 daban-daban kawai da malami suka kusanta su saboda abin da take dauke da shi na tsantsar tauhidi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu alamun li zatihi ta'ala babban suna kenan ga zatin Allah madaukakin sarki duk sauran sunaye da ake cewa 99 ko fiye da haka tunda bayan 99 din ma akwai wadansu sunayen ko da ba san su ba to amma dai sunan Allah din shine jagoran sunayen, sauran sai su zama tamkar sifofi ne, wato a matsayin sifofi suke. Aka ce Allahu, sai a ce Ar-Rahmanu, ko gani wato Ar-Rahim, mai fadar rahma, mai jin kai, Al-Malik, mai mulki, haka Al-Aziz, mai buwaya, har zuwa ƙarshen su. To amma dai Allahu shine suna alani, wato babban suna, jagoran sunayen duka. Idan aka ce alani idan a mutane ne, ko a talibai sai a ce sunan yanka, wato babban suna kenan. La ilaha illa huwa, babu mai cancantar bauta sai shi. Da abinda mutane suke bautawa a ban ƙasa, to suna bauta su ne amma ba bisa cancanta ba, don babu wanda ya cancanta da a bauta masa sai mai halittawa, wanda ke sarrafa halitta, kuma wanda yake da iko na ya ba da sakamako akan bautar da aka yi, ko kuma ya kama wanda bai yi ta ba. To babu wanda ke da wannan sai Allah subhanahu wataala. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyu rayayye, Ad-Da'imul Baqa, wanda rayuwarsa, wanzuwarsa da dawamiyya ce. Duk wani rayayye daga cikin halittu akwai ranar da zai zama babu shi. To amma Allah ta'ala dawamiyya ne rayuwarsa, cikakkiyar rayuwa ce. Al-Qayyum, wanda yake tsaye a bisa tafiye da talikansa. Al-Mubaligu fil qiyam bi tadbiri khalqihi, wanda ya kai matuƙa cikin tsayuwa, wato da gudanar da anin halittunsa. Allah tabaraka wa ta'ala sai yake kulla yawmin huwa fi sha'an, kullum a cikin gudanar da lamuran talikansa. La ta'khuzuhu sinatun, in gadi baya kama shi. Wala nawmun, haka ma barci, wato ballantana barci, dan in gadin shi ne barci mafi rauni. Ana cewa sinatun ko nu'asun, gyangyaɗi farko-farkon barci. To barcin ma gyangyaɗin ma baya kama shi ballantana barci, don wannan duka nau'i ne na gajiyawa, nau'i ne na kasawa. To babu wannan tare da shi. Inda a ce zai gyangyaɗi ko yi barci, to a daidai lokacin talikai sai su salwanta, domin da riƙewarsa da kulawarsa da sa'idansa ne talikan suke wanzuwa. To yayin da aka ce wannan gazawa da kasawa ta riske shi ta'allahu an zalika, to sai ya zama duk halittu sun rushe sun ruguje. To wannan bai dace da shi ba. La yanamu wala yanbaghi lahu an yanama, ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bacci, kuma ba zai dace da shi ya yi bacci ba. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa nasa ne. Mulkan, wato mallakarsa ce. Wa khalqan da halittawa, wa abidan ko bayinsa ne. Ko milkan, wato halin kasancewa su abin mallaka, kuma halittu ne ko bayinsa ne. Duka wannan in mutum ya duba ya ishe mutum aya, halittun nan da yawansu nau'i jinsi halittu masu sarƙaƙiya da ban mamaki, duka shi ya halitta kuma mallakarsa ne. Man zallazi ya shifawa indahu illa bi izni, wane ne zai yi ceto a gurinsa in ba da izininsa ba? Mushrikai sun cika duniya da cewa suna dogara ne da masu cetonsu da za su cece su, da shi suka dogara suka ƙi bin tafarkin manzanni na tauhidi, suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, haula'i shafa'una inda Allah, haka suke ta faɗa. Suna binsu ne, suna bautarsu ne da ranar alkiyama su kai su kusa da Allah, ko kuma su sa baki Allah ta'ala ya kyale su. Sai Allah ta'ala yake tambaya, tambaya take da ma'anar tabbatarwa, ma'ana yake cewa wane ne to zai yi ceto a gurinsa in ba da izininsa ba? Ai, babu wanda ya isa ya yi ceto a gurinsa sai da izininsa. Kenan asalin ceton akwai shi, amma sai in ya yi izini. Kuma ba zai yi izini ba, ba za a yi ceto ba, sai ya ne ba zai izini ba, kuma sai ga mumini. Wala yashfa'una illa liman irtada, ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi, kuma Allah ba zai yarda da kafiri ba. Saboda haka kafirai kenan da suka bauta wani Allah da zummar samun ceto da neman ceto, Allah ba zai bari a cece su ba. Masu ceton ba za su yi ceto ba, ko da ɗawagitai ne da suka yi da'awa za su yi hakan, ba za su samu damar hakan ba. ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah yana sane da abin da ke gaban su, ai su halittun kenan. Ayo wato annahu ta'ala muhidin bi kulli ma kana bi kulli ma huwa kainu. Allah yana sane da dukkan abin da ya faru a baya da abin da zai faru nan gaba da abin da ke faruwa yanzu ma. Wala yafa alai shay'un min, ba abin da ke doya ga Allah dangane da abin da mutane suke ji, domin ai shi ne ya kaddara faruwar duk abin da zai faru din. To kaga kenan shi ya kaddara, shi ya adana wannan bayani a lauhul mahfuz, kuma shi ya gudanar da shi. To kaga ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, wanda ya halitta, wanda shi ke da sani, mai zurfi, kuma wanda ya san sirrin komai, ba zai sani bane, ba makawa, ya sani kuma yana sani. Wala yuhituna bi shay'in min wa ma khalfahum, kuma yasan abin da ke a bayan su, amin amrul duniya wal akhirah, na al'amarin duniya da lahira. Bayan wucewar zamanin su, me zai biyo baya a duniya da kuma abin da zai faru a lahira, duka Allah yana sane da shi. Ma baina aydihim, abin da ke faruwa a rayuwar su ta duniya, ko abin da ya riga ya faru, abin da zai faru a ma khalfahum, abin da zai faru bayan zamanin su ya shige har aje alkiyama, duka Allah yana sane anayin da waɗannan abubuwa. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, kuma ba za su kewaye da sanin wani abu daga saninsa ba, wato ba za su san komai ba daga cikin ilimin Allah, illa bima sha'a, sai abin da ya so. Ai la ya'lamuna shay'an min ma'lumatihi, ba abin da za su iya sani, ba wani abu za su iya sani cikin ilimin muka da ya baza a bayan ƙasa, waɗanda mutane za su iya sani sai abin da ya so ya sanar da su, ko kuma sanin abin da ya shafi sifofinsa da sunayensa da al'amuransa, abin da ya so ya sanar da su ta hanyar littafansa da bayanan manzanninsa, shi kaɗai za su iya sani. Illa bima sha'a, sai abin da ya so ya sanar da su. Ayyu limahum minha, bi akhbari rusuli, ta hanyar labaran manzanni. Ta hanyar manzanni ne ake sanin Allah, a san sunayensa da sifofinsa, da ilimin mukan da ya yarda a san su, ya yi izini kuma a koya mutane ainihin matashiyar sababan waɗannan ilimin mukan. Wasai a kursiyuhu samawati wal arda, kursiyunsa ya wadaci sammai da ƙasa da ƙasai. Akwai al'arshu, akwai al-kursi, wasu sun ce abu ne guda ɗaya, amma dai muhaqqiqai sun ce kursi daban, al'arshi daban. Kursiyun bai kai al'arshi ba, wato kuma sammai da ƙasai ba su kai kursiyu ba, mana sammai da ƙasai ba su kai kursiyu ba, kamar kursiyu kuma bai kai al'arshi ba. Al'arshi shine mafi girma a halittun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Kila an ce abinda wannan ke nufi, a hada ilmuhu bihima, saninsa ya kewaye, wato haka ne, wasai kursiyuhu samawati wal arda, kursiyinsa ya wadaci sammai da ƙasa. Wasu suka ce wai ma'anar wannan a hada ilmuhu bihima, saninsa ya kewaye sammai da ƙasa, sai aka fassara kursiyu ɗin da wato sani, amma wa haza qawlun da'if, wannan zance ne rarrauna, don wannan na nuna kenan kursiyu ɗin sifa ce ta Ubangiji, sifar sani. Alhali kursiyin wata halitta ce ainihin a wato da Allah ta'ala ya yi ta, wacce take da ƙasaita da girma. Wa yarda jahu ba'dhum, ko da sashen malamai ya rinjayar da haka ɗin, an rahoto daga Ibn Abbas wannan ɗin. To amma dai yace li anna al-ahadith la tu'ayyidu, domin hadisai ba sa ƙarfafa wannan fassara. Wa kazalika al-lugha, hakanan harshen larabci ma a fassara kursiyu da ilimi wannan baya taimakawa. Wa qila, wasu kace mulkuhu, mulkinsa. Wa qila, wasu kace al-kursiyu nafsuhu mustamilun alayhi ma li azamati, shi kursiyin a matsayinsa na halitta a gundarance wata halitta ce ta musamman, to ta tattara a kan sammai da ƙasai saboda girmanta. Wannan shi ne gaskiya, shi ne abin da hadisi ke nunawa. Dai hadisi, domin hadisin da ke cewa masamawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursi, sammai bakwai inda za a jefa su cikin kursi, to ba za su wuce, wato ba su kasance ba face kamar dirhamai bakwai ne aka jefa su a cikin abin, a cikin garkuwa. Kaga akwai bambancin girma, ba ɗan kaɗan ba. Akwai wani hadisi ma da ya fi wannan inganci, da ke cewa masamawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falat kursiyu ai samai bakwai idan aka saka su a kursiyu to ba za su wuce kamar ka jefa zobe kawanya guda daya ba a daji sarari daji dajin sahara ai kaga wannan iya bata mun ba mun kan gani ba zai iya gano shi ba kaga ai bambancin sai Allah ne kadai ya san bambancin wa fadlul arshi ala alkursi ka fadli tilkal falati ala tilkal halqa kuma fifikum al'arshi akan kursi shi kuma to kaman fifikun wannan daji ne akan wannan halqa sammai bakwai gaba daya da kasai din idan ko sammai bakwai idan ka jefa su a cikin kursi bai wuce kaman kawanya ba shi ma kursin ya ka jefa a cikin al'arshi bai wuce kamar wannan halqar ba to kaga Allah ta'ala shine kadai ya san girman al'arshi yawa to kaga wannan hadisi ingantacce wanda anin Albani ma inganta shi a sahihu sahiha ya tabbatar da cewa kursi halitta ce mai girma wacce ta fi sammai bakwai da kasai bakwai din girma to wannan dai lamari ne na Allah abinda ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala domin duba girman abinda ya halitta da ainihin sirri da abin ke ciki shike gwadawa talikai ya sanar da su ya fahimtar da su girman Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka duk da girman annal halittun yace wala ya'udu hifzuhuma kiyaye su samai da kasai din abin da ke cikin su ba ya zama mai nauyi a gurin Allah wa huwa al-aliyyu kuma shine madaukaki ta'ala madauki al-khaliqu mahalici wa ala min kulli shay'in shine madauki sama da komai wa ta'ala fi kulli shay'in ya daukaka a komai fala sha'ala minhu ba wani abu mai daukaka kamar sa wa huwa fawqa khalqihi bil qahr kuma yana sama da halittun sa da rinjaye al-azim kuma shine mai girma wato girman zati wato saboda abin da ke ayata kunsa na sifanta Allah da yabo gare shi da bayyana kasaitarsa mulkin sa da ainihin yawan sanin sa da girman halittar sa shi yasa ake kiranta ayatul kursi kuma ta zama aya ta tauhidi kuma aya da tafi kowace falala a cikin alqur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da tauhidi da girman sa a cikin zukatanmu Allah ka kore dukkanin wani abu na rauni da ainihin shirka da kokwanto a cikin zukatanmu Allah ka dawo mana da mu akan tafarki na musulunci da imani Allah ka tsare mu daga ainihin kafirci da ainihin dukkan wani abu na kokwanto Allahumma izzil islam wal muslimin azil shirka wal mushrikin wa mir a'da ad-din wa sul barak al muwahhidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله